بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da azumin halara wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin kitabu tauhid alladhi huwa haqqullahi alal abid, littafi wallafar Imam Ahli Sunnati wal Jama'a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab Tamimi rahimahullahu ta'ala, wanda muke wannan karatu mako mako a wannan masallaci. Na tunawa da malaminmu na da'awar sunna Sheikh Muhammad Kabir Ahmad Azare, Allah ya ji kansa da rahama, masallacin da yake nan bakin tashar Yankari a cikin garin Azare, karamar hukumar Katakun, jihar Bauchi, Najeriya. Yau kwanan watan zai kama 29 ga watan Aljuma'a al-Ula 1447 Isabin Hijira, wanda kuma ya zo daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Muna karatu a cikin babu ma ja'a anna sababa kufri bani adama wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw fi salihin, babin da yake imana cincini akan cewa sababin kafircin ‘ya’yan Adamu da kuma sababin da ya sa suka bar addininsu na gaskiya tushensa shi ne wuce gona da iri a hakkin salihan bayi. Zurfafawa, ƙarƙashin wannan babi mun karanta farin Allah Maɗaukakin Sarki, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ولا تقولوا على الله الا الحق. Kuma fadin Allah ta'ala, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu ala Allah ghayra al-haq. Sannan mun karanta hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa riwayatun Bukhari, dangane da fadin Allah madaukakin sarki, manzon Allah sallallahu Abdullah ibn Abbas yace dangane da fadin Allah madaukakin sarki, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'ukha wa nasra. Wannan aya yace hadi asma'ur rijalin salihin, wadannan sunaye da suka zo a cikin wannan aya sunayen wasu mutane ne salihan bayi, min qaumi nuhin, daga cikin mutanen annabi Nuhu, wanda suka yi rayuwa kafin a aiko shi. Falamma halaku, yayin da suka mutu suka hallaka, au hashaytanu ila qaumi, sai shaidan yayi wahayi, wahayinsa na waswasi zuwa ga sauran jama'a su, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, ya musu wahayin cewa ku kafa a guraren da suke zama wasu ababe na kafawa masu kamanni da su, wa sammuha bi asma'ihim, ku yi musu suna da sunayensu. Fa fa'alu, sai kuwa suka yi, suka karbi shawarar shaitan sai suka aikata. Wa lam tu'bad, a wannan lokacin ba a bauta musu ba, saboda waɗanda suka yin sun yi zamani da asalin bayin Allah, kuma sun san manufar da ta sa suka kira wato gumakan, suka sassaka, suka kakkafa, suka ajiye. Sun san manufar, sun san gumakan ba alloli ba ne, don haka ba a bauta musu ba a wannan rijin. Hatta idza halaka ulaika, har sai da waɗannan din suka halaka, zamani yayi zamani, wa nusiya al-ilmu, aka manta da ilimi, ilimi yayi nisa, akai wani zamani na mutanen da ba su san dalilin wannan sassaƙe ba, ba su san tarihi ba, ba su samu karatu ba, la yaqra'una wa la yaktubun, ubidat. To a wannan lokaci sai aka bauta waɗannan sassaƙe. Wannan shi ne yadda muka tsaya a karatunmu na wancan sati, tare da ƙarin bayani daidai gwargwado wanda duka ‘yan uwa na san sun fahimta. Abin da ya rage mana za mu dora yadda malam ya ce, wa qala ibnul qayyim, ibnul qayyim Allah ta'ala ya masa rahama, al-allama Muhammad ibn Abi Bakar ibn Yahya ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyya, ya ce qala ghayru wahidin min as-salaf, ba mutum ɗaya ba cikin magabata ya ce, yana nufin irin su Imam al-Bukhari, irin su Ibn Jarir, at-Tabari, da wasu daga cikin maluma da yawa cikin magabata, sun ce lamma matu, yayin da suka mutu waɗannan salihan bayi, akafu ala quburihim, sai mutanensu suka dukufa akan kaburburansu, dukufa ta girmamawa da cikar ƙauna, sun masawwaru ta matilahu, sannan har aka samu ci gaba suka sassaka wato kamanninsu, sawwaru suka sassaka, suka gina tamasilahu kamanninsu, wato suka kera gumaka ke. Sun matsala alaihimul amadu, sannan sai zamani ya yi nisa da su, al'amadu az-zaman, fa abaduhu, sai suka bauta musu. Wannan magana ta Ibnul Qayyim, kamar yadda malam ya ce, a kamar yadda Ibnul Qayyim yake cewa, kamar yadda ba shi kadai ya faɗa ba, akwai magabata da suka riga shi wajen faɗan wannan, dangane da waɗannan bayin Allah guda biyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su a cikin wannan sura mai albarka. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Waɗannan bayin Allah guda biyar, malaman tafsiri sun yi ittifaki akan cewa asali bayin Allah ne, kuma ba su rayu da mutane lokacin da suke rayuwa ana bauta musu ba, ba su kuma kirayi mutane zuwa ga a bauta musu ba, amma sai dai sun yi tasiri a cikin al'umma a wancan lokaci, tasiri na nagarta da kamewa da kuma riko da ibada. Wannan ya sa ƙarewarsu ta sanya wato mutanen wannan zamani sai suke ganin tamkar idan aka ce ba sa nan, to za a shagala, za a manta da nagarta, za a manta da ibada. Wanda shaitan ne ya musu wannan fusari, ya musu wannan wahayi, ya ba su wannan koyarwa, koyarwar shaitan ku ba za ta zo da alheri ba. To ƙarshe, kamar yadda wannan batu yake nunawa, bayan waɗannan salihan bayi sun mutu, to mutanen wannan lokaci wato sun dukufa akan kaburburansu wajen girmamawa da kuma cikar ƙauna, wanda wannan nau'i ne na ibada. Dukufa ta girmamawa da cikar ƙauna akan kabari, bauta kabarin ba sai an je an yi roƙi na cikin kabarin sannan ya zama bauta ba, ba sai an yi sallah akan kabarin sannan ya zama bauta ba, a girmama kabarin da dukkan wani nau'i na girmamawa, ko gaisuwa ta girmamawa, ko kuma wasu sadakoki na girmamawa, ko wasu wata gudunmawa da za a yi wa kabarin ta girmamawa, duka wannan bauta ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan al'ummar ya haramta mana duk wani dangin wato ado da ƙawa da hidima wa kabari, saboda duka bauta ne, girmamawa da darajawa akan kabari bauta ce. Ta haka dukkan wani abun da zai sa aje kabari
ko a yi gini a bambanta shi da sauran kaburbura, ko a sanya masa wani tiles a bambanta shi ko plaster da sauran kaburbura, da duk wani abin da zai bambanta shi da sauran kaburbura saboda girmamawa da darajawa shi na daban ne, wannan nau'i ne na bauta. Domin girmamawa ce da nuna kauna kuma a kabari, na kabari. Don haka Annabi alaihi salatu wassalam ya hana fuskantar kabari a yi sallah, ya hana sallah a makabarta, ya hana rubutu a kan kabari, ya hana gini, ya hana plasta, sannan kuma ya umarni da a daidaita kaburbura. Allah ta da tumsalan illa famastahu wala qabran mushrifan illa sawwaita, kar ka bar wani gunki face sai ka rushe shi, sannan kuma kar ka bar wani kabari wanda ya bambanta da sauran kaburbura face ka daidaita shi da sauran, shi ma ya zama ordinary kabari irin kowane kabari. Wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da kabari, saboda a nesanta mutane daga bautar wani Allah, wanda wannan shine tushen abin da ya haifar da sabanin addini, wanda har yanzu wannan bari ba a kwashe shi daidai ba, har yanzu ba a kwashe shi ba, har yanzu masu bautar wani Allah sun fi masu bautar Allah yawa, har yanzu kafirai da mushrikai a duniya sun fi masu imani masu sallamawa yawa. Kuma wannan karatun da muke shine tushen ballewar bayin Allah. Dukkan mahalittu ne na Allah, bayi ne na Allah, ya halicce mu don mu bauta masa. Daga tsatso guda ɗaya shine na Annabi Adam, wanda kowane musulmi yana da labari na yaqini cewa Annabi Adam din nan gata ya samu karon farko a aljanna aka ajiye shi, kuma shine farkon halitta dan Adam. Duk wani mutum da ka gani daga tsatson Annabi Adam yake, don haka kowa mallakar Allah ne, kowa halittar Allah ne. Amma daga ƙarshe yanzu ga yadda Allah ya zama a tsakankanin halittunsa, an balle masa, wasu suna ƙaryata samuwarsa, wasu sun yadda yana nan amma ba shi kadai bane, sun masa mata, sun masa ɗa, sun masa wani Allah daban, wasu sun shiga cikin sarautunsa, suna iko, suna kuma da'awar, suna iddi'a'i ruwa da tsaki a cikin malakutun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duka wannan ya samo asali ne daga wannan farna ta farko da waɗancan wato mutane suka aiwatar, kamar yadda na faɗa a karatun da ya gabata wancan sati. Kuma wannan shi ya yi dalilin turo Annabi Nuhu a matsayin manzo, domin kafinsa ba taɓa yin manzo ba, manzo kuma shi ne wanda yake zuwa ya ɗauki ba daɗi da waɗanda ba su yi imani ba, in ta kama a yi yaƙi. Gabanin nan ana nan akan kalmar tauhidi, kana nasu ummatan wahidatan, Allah yake da mutane al'umma ce guda ɗaya, sun tsaya ɗaya maɗauri ɗaya akan aƙida guda ɗaya. Kuma kana nasu illa ummatan wahida, Allah yake da mutane ba akan komai suke ba face al'umma ce guda ɗaya babu sabani. Allah yake fakhtalafu, sai suka yi sabani. Sabani kai ba za ka yi mamaki me ya kawo baba ba, ana ganin rayuwa ce tamkar wannan wata al'ada ce kawai an saba da ta zama wa mutane jiki, ba su san cewa a kasuwanni an yi matsafa ba, matsafa a kasuwanni da za su zo suna tsafi, suna mayar da almajiri akuya, suna mai da ƙasa ta zama ƙosai, suna ɗaukan wuƙa su caka a cikin su ta fito ta baya. Ana gani, ni ɗin nan na gani, mu ƴan kallo ne ai, dan wake kallo, su dabaru kala kala, su fidda hayaƙi akan mutum su ce maye ne, ai ta rikici. Ba su san lokacin da ake yin garaya a tada bori ba, mutum ya hau bori, malam ya haukace ya rikice da ƙin za a mai shi gida, an tashi daga garaya akai ƙarfe 2 dare zuwa ƙarfe 3 dare, ana shedana, ɗan shekara 30 ba su san wannan abun ba, ma'ana ko da an haife shi lokacin bai yi wa yanda zai san ana yi ba. Don haka sabon zubi ne su wannan wayar da cikin lokaci ƙanƙani ta zo waya yanzu a hannun kowa, har almajiri da robarsa ɗan shekara 11 da robarsa yana garata da wayarsa kuma ya kunna yana jin abubuwa na yabon manzo, kan na ce kiɗa a ce na ya an gane. To kun ga cikin ƙanƙanin lokaci, cikin ƙananun shekaru abin ya canza, mutanen suke shirin su zama wani sabon zubi. To kusan kamar haka ne, lokaci ya canza aka yi sabon zubi a hankali a hankali, sai zama waɗannan sabon zubi ba su san dalilin gumakan nan ba, ba su san me yasa aka sassaka gumakan nan, me ye manufar, me ye itikadin. To tunda dama tsarin shaitan ne, wasu wasin shaitan ne, kuma dama yana yi, don haka shaitan sai ya dawo sai ya samu masu faɗa a jin wannan lokacin sabon zubin, masu faɗa a jin cikinsu, sai ya ce da su, to ai gashi gashi waɗannan gumaka ai su ne abun bautar, ai su ne allolin, ai ba wani abun bauta da ya wuce su, ba wani Allah da ya wuce su, ai iyayen naku da kakannin naku su suke bautawa. To karka ɗauka cewa wahayin shaiɗan shi ne wani kawai shaiɗan ya zo masa ko a mafarki ko a farke ya yi masa magana, ya ji maganar ya ɗauka shi gan yadda Allah yake wa annabawa wahayi, ba haka wahayin shaiɗan yake ba. Wahayin shaiɗan wato zuciya ce, shaiɗan ne yake shiga zukata sai ya rayawa, sai ya rayawa masu ɓarna, ya ƙawa ko dai ya ƙirƙira musu ɓarnar inda babu ita, ko ya ƙawata musu ita idan dama da akwai. Shi yasa shi shaiɗan yana nan har yanzu, wahayinsa yana nan yana ta yinsa. ‘Yan bid'a gaba ɗaya harkarsu ta bid'a cikin wahayin shaiɗan suke yin ta. Shi yasa za ka ga sabbin abubuwa suna nan suna sabunta, ana ƙara canzawa abun salo saboda wahayin shaiɗan ne, ana ƙirƙiran abu kuma ana bi, sai a ƙirƙiri sabon abu kuma sai a bi. To haka kawai wani ko malami ne shi, ko shi ba malami ba ne, ko zakiru ne shi, ko shi ba zakiru ba ne, ko ya kai wata daraja ko bai kai ba, kawai da ya zo da abu shi kenan, kawai ɗauka za a yi, kawai ɗauka za a yi. Ina jin na taɓa ba ku labari, akwai wata shekara da na zo daga Bauchi, ina ɗan shekara bai fi 13-14 ba, na zo gida daga Bauchi, na zo hutu a Bauchi ne makarantar sakandare Haya Islam. Da na je makarantar na samu mutane ɗalibai wato daban-daban, inda irin Haya Islam makaranta ce wacce shinkafa da wake ce, akwai wanda suke kan sunna, akwai wanda suke kan bid'a, amma tunda dai galibinmu yara ne a wajen, to ba wanda ya san meye aqida, kowa ya taho da abin da ya samu ana yi ne a gidansu ko a cikin al'ummarsa. A nan muka haɗu da Dr. Barista Abdullahi J. Abdullahi Imam na Matsambo, a nan muka haɗu da shi tun wancan lokacin, seniormu ne, shi ne head boy a lokacin, yana aji uku, su ne first set, su ne set na farko, yana aji uku, mu kuma a kawo mu aji ɗaya. A nan muka haɗu da Dr. Ibrahim Adam Umar Bisina, shi ma seniormu ne a wannan makaranta. A nan muka haɗu da Professor Sani Babu Yana, wanda yanzu farfesa ne a jami'ar Gadau, shi ma seniormu ne a wajen. To mun haɗu da mutane da yawa wadda a yanzu wasu daga cikinsu da yawa sun zama wani abu a cikin al'umma. To a can sai na je na kwaso waɗansu abubuwa. Daga cikin abin da na kwaso, na kwaso wani, in ci gaba. Kawai a ci gaba, ba na ɗauka ba. Wani abu ne a kunne kenan ko? Fankoki ne suka yawa. To daga cikin abin da na kwaso wani zikiri mai daɗi. Zikirin nan ni ma ji na yi, kawai wani abokina yana yi, har yanzu yana nan bawan Allah, yanzu haka ma'aikaci ne a BUK da ke Kano, to naji shi yana wani zikiri zikirin ya mun dadi yana wallahi mala ma anzalallahu bidhalika min sultan muka san daga ina abu yake ba me ya tushen sa me ma ake cewa me ya kunsa oho kawai ina zuwa garin mu ana zikirin juma'a ana zikirin alhamis daren zikirin daren juma'a a anguwar mu a gidan wani babban malami ana yi da lasifika sai na tafi abun ya ban sha'awa an yi da'ira an kewaye ana ta zikiri ana jijjigewa masallaci an cika waje an cika san an saba da madaran juma'a ana wannan zikirin naje ni ma na shiga da'ira ana shiga da'ira ana yi ana amsuwa ana yi ana amsuwa sai ni ma nace a bani da aka bani sai kawai na feso wannan zikirin ni nazo da shi sabo katakar ba a taba jin sa ba malam wani sabon zikiri yanzu ba dan ba dan ba sai dana mu wannan zikiri malam da na debo shi aka amsa na debo shi yana da salo kala kala da na kwantar da murya ne wani salo aitini wani cikin yan malam ya ruga cikin gida sai dauko rukoda ya zo da rukoda da kasar kawai sai aka danna ina zikiri ina kada murya ana ansawa har ya zama na cinye wurin zikiri na yafi na kowa ne har dauka akai yadda Allah ya rufa mun asiri dan bayan an gama an tashi an yi komai aka je a kunar koda shi ba ta dauka ba abin da yasa nayi muku wannan labari shine wato shi wahayin shedan haka yake zuwa kawai zuciya ce take rayawa kawai sai a karba haka shedan ne yake shiga zuciya sai ya kawata abu kuma dukkan waɗanda shedan ya riga ya yi dominating din su ya kakkame su to sai ya kawata musu abu a cikin zuciyarsu ba a jiran ina ka kwaso meye dalili a kai alkitabu wa sunna sannan kuma menene ma ma'anar abin menene ma ma'anar abin wani abin sai ka ko ma'ana ba shi yanzu wani zikiri da ake Allah Allah ya Allah 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 ya Muhammad Allah Allah ya Allah 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 ya Muhammad me ake cewa a cikin sa me ma'anar sa Allah Allah ya Allah 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 ya Muhammad abinda Allah ya koya mana alqur'ani ko subhanallahi ko alhamdulillahi ko Allahu akbar ko astaghfirullah ko a'udhu billahi ko allahumma salli ala muhammad dukkan abin da aka koya mana cikin alkitabu wa sunna na ambaton Allah suna da ma'ana amma na wahayin shedan sai kaga ko ma'ana bashi ko ma'ana bashi kisa shedan saboda tsabar shegantakarsa da rena kwakwalan mutane da rena hankali har sai ya zo ma ya raya muku cewa ba ma sai kun yi magana ba ku ta sai ya raya muku wannan ma to haka shedan yake to yanzu kun ga yadda yake kakagi da cikin al'ummar aka yi nisa da rate-rate a wuya da hotuna a kofar gidaje a cikin ɗakuna da kaɗe-kaɗe da kaɗe-kaɗe har yanzu za ka samu yanzu waɗannan matasa masu kaɗe-kaɗen masu majudala masu kaɗe-kaɗe da sunan yaban manzo da rafka-rafkan carbi a wuya yanzu har gashin kansu kansu kana gane su da gashin kai kawai kana gane su sun zama kamar 'yan gidan boss a hudun India duk wahayin shedan ne za a yi biki an yi haihuwa za a yi saukar Qur'ani za a yi suna za a yi kaza lokacin bikin sallah lokacin maulidi kawai za a kafa a anguwa da tutoci da kaɗe-kaɗe a dinga zuba kaɗe-kaɗe, makoci har ƙirjinsa yana duka, duka wannan da sunan ibada da sunan addini, wahayin shaitan, wahayin shaitan. To da fitsarin shaitan ya yi wa al’umma, sai aka zo yanzu babu abin da aka sa a gaba ake son a gabayansa irin alkitabu sunna. Yanzu kuma masifar da aka shiga cikin ta alkitabu sunna an sa su a gaba sai an gabayansu. Haka wanda da aka yi tarayya wajen la’antarsa da tsine masa albarka kuwa ya ƙi shi, hidimar ɗan gungu masu ‘yan ƙalaƙato, yanzu saboda ana ƙoƙarin a yaƙi alkitabu wa sunna an haɗe da su, an haɗe da su, an ware ahlus sunna, yanzu ana ƙoƙarin su za a yaƙa. Ana so a rusa hadisai kwata-kwata daga cikin zukatan musulmai, kowane irin hadisi aka ɗauko ta wani salo daban, ta wata hanya daban, ana bi ana bi ana bi. In an tsami wasu hadisai ana sukar su, to idan aka soki Bukhari gaba ɗayansa me ake nufi? Haddana alwala, haddana tsarki, har hadisin da ya ce a yi aure duk an rusa, an rusa Bukhari, an rusa Muslim. To idan aka rusa littattafan, to kowane hadisi ma kenan an rusa shi. To sai ya zama mu ma kenan sai dai mu rayu kenan akan wahayin shaitan. To duk wannan faɗaɗawa da nake yi, ina so ku fahimci muni da illar wahayin shaitan, kuma sannan ku fahimci tarihin wahayin shaitan. Tarihin wahayin shaitan tun farkon ɓarna ta addini da ta faru a ban ƙasa da wahayin shaitan, kuma har yanzu ita ce ta hana ruwa gudu a addini, kuma ita ce take cutar da masu imani. Wahayin shaitan mutum from nowhere, ko karatun komai bai yi ba, amma shaidan ya masa wahayi sai ya zo ya karɓi kambu na dawa, ya karɓi kambu na kira, ya zama jagora. Galibin waɗanda aka mai da su alloli ake bauta musu, ko ilimin ba su da shi. A wancan satin a muƙaddima na gaya muku, waɗanda suka yi ƙaurin suna, waɗanda ake bauta musu, ake rataye hotunansu yau da sunansu waliyai ne, da sunansu kutubai ne, da sunansu arifai ne, da sunansu gausi ne, ba su da ilimin kirki. Iliminsu bai yi tasiri a cikin al’ummar musulmi ba, ba su ƙari al’ummarsu da komai ba, ba su ƙare su ba. Yaushe Shehu Ahmad Tijjani ya zo duniya? Kafinsa ba a yi malamai ba, da me suka shahara? Malamai da suka gabata shi da me suka shahara? Idan daɗewarsa za ta sa a ce iliminsa ya bushe, me ya sa na magabatansa bai bushe ba? Littattafansu suna nan, fatawarsu tana nan, iliminsu yana nan. Ina littattafansa? Ina iliminsa? Ina mafarkan-mafarkan da aka yi ta rubutawa daga gare shi? Shi ne yanzu wani ɗan uwanmu Malam abinan Lawa Abubakar ya ɗauka yake karantawa a Kano, ya zama fitina, ya zama rigima. Guda ɗaya daga shi littattafan katobara, sun ce littattafansu ne karata ba, littattafansu ne na ‘yan hakika, ba na ‘yan shari’a ba ne, da haka karata ba. To musulunci bai amfana da iliminsu ba. Ta ina suka zama salihan bayi har suka zama alloli? Ina fata kun fahimta. A musulunci kuma addinin Allah, duk salahar mutum, duk nagartar mutum, dai nagartar mutum ba ta yi ta annabi ba, a cikin annabawa nagarta ba ta yi ta manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, da salaha da matsayi a wajen Allah ba a yi wanda ya yi annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama, shi ma zai zama Allah ba. Kuma duk wanda ya allantar da shi sun bata da Allah. To ina ga wanda bai samu ilimin ba ma, balle ya kai wani matsayi da zai samu kusaci da Allah, ballantana ma har a masa dawar allantaka. Don haka a takaicen takaitawa, shedan ya musu wahayi da zamani yayi zamani dan haka fa abaduhu sai suka bauta musu to anan cikin batun malam ibn al-qayyim ku fahimci cewa al'ummar kala biyu ce al'ummar farko al'umma ce wacce ta girmama waɗannan salihan bayi har ta kirkiri hotunan su don kar tarihi ya manta da su wannan al'ummar alal haqiqa basu allantar da waɗannan salihan bayi ba amma da malaje sun matsala alaihimul amadu sannan sai Allah ya tsawaita zamani da su kenan zuriyarsu ne suka taso kenan wani jili daban wata al'umma daban fa abaduhu su kuma basu san asalin tarihin sassaken ba sai shedan ya dawo sai ya sake yi musu wahayi na biyu ya ba waɗancan shawarar ayi gumaka amma su bai ba su shawarar bauta ba saboda kar kaidinsa ya karye sai ya bar su a iya wannan sai da aka muzo sai ya samu waɗanda su kuma zai iya biyan bukata a kansu su kuma sai ya ba su shawara ya musu wahayin su bauta musu kuma sai suka bauta musu daga nan aka fusata Allah daga nan duniyar addini ta rikice malam yace wa an umara anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryama inma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu akhrajahu hadisi yazo daga umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi kala yace la tatruni kama atrat an-nasara ibn maryam karku zulfafa karku huta gona da iri wajen yabona al-itra shine wuce gona da iri wajen yabo shine al-itra wuce gona da iri wajen yabo idan mutum mai kyauta ne a nan gidan duniya cikin mutane sai ka wuce gona da iri wajen yabonsa kana kantaro karerayi kana yabonsa kana dora masa ayyukan da bai yi ba yana jin daɗi wannan itra'i wuce gona da iri ne la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafal idan kuma wuce gona da iri ne wajen girmamawa da tsarkakewa to wannan yana shiga shi kuma har haƙƙin Allah madaukakin sarki wancan in ba na bauta bane wuce gona da iri ne wanda yake na ƙarya da bauta ne wanda yake kuma na addini wuce gona da iri ne wanda yake komawa zuwa ga shirka mun a bayaninmu na wancan sati mun yi bayanin cewa wannan al'umma matsakaiciya ce al'umma ce wacce ta ƙara wa Yahudawa domin su sun cutar da annabawa ba su girmama annabawa ba sannan al'umma ce wacce ta yi fintinkau wajen gazawa a kan wato tafiyar nasara saboda su masu wuce gona da iri don haka ba mu biye wa nasara ba sannan kuma ba mu biye wa yahudu ba mun haura sama da yahudu don dukkan annabawa a wajenmu annabawan Allah ne da manzanni ababen girmamawa ne suna da haƙƙin a yi musu biyayya cikamakin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu yada kowane annabi ba ba mu kaskantar da kowane annabi ba ba mu ci zarafin kowane annabi ba sannan kuma kowane annabi mun aje shi a matsayinsa in annabi ne shi annabi ne yana cikin wato zumra ta annabawa in manzo ne shi manzo ne yana cikin daraja ta manzanni cikin manzannin guda biyar da Allah ta'ala ya fifita su akan sauran manzanni cikin biyar din annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya fifita shi akan su waɗannan matakai na annabawa wannan ita ce aqidar mu akan annabawa amma la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambance tsakanin manzanni mu kushe wani sannan kuma wanda muka fifita shi da fifitawar Allah muka dauke shi mafi darajar su a cikin su to shi kuma bamu allantar da shi ba bamu zarce da shi daga matsayinsa na bawan Allah kuma manzon Allah ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam darajojinsa gaba ɗaya suna mataki ne na cewa shi bawan ba su zarce mataki na bawan waɗanda suka daga suka haura da shi daga mataki na bawa to shine sun yi koyi da nasara annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce kar ku zurfafa ayabuna kama atratin nasara ibn maryam kamar yadda nasara suka wuce gona da iri akan isa dan maryam me ya wuce gona da iri akan isa dan maryam da nasara suka yi wasu suka ce shi Allah ne wasu suka ce shi dan Allah ne ba shi allantaka da suka yi wuce gona da iri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ana abdu ku sani kadai ni bawa ne cewa kadai ni bawa ne ba yana nufin kaskanci ba a yana nufin wato hasarin dake cikin ni bawa ne saboda kaucewa duk wata sifa ta allantaka kadai ni bawa ne banna da hakki na allantaka banna da hakki na ilahiyya fa qulu abdullahi wa rasuluhu kuce bawan Allah kuma manzon Allah akhrajahu wannan hadisin bukhari da muslim suka fada shi to wannan hadisi kamar da kuke gani yana bukhari da muslim wanda sune ire-iren hadisan da yan bid'a suke fada da su suna daga cikin hadisan da suke fada da su saboda suna tona musu asiri suna kuma fahimtar da mutane barnar su annabi sallallahu alaihi wasallama ya wuce ya hana a wuce gona da iri wajen yabonsa babu ko shakka annabi abun yabo ne shalele ne abun yabo Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani ya yabe shi da dukkan abin da ya kamata a yabe shi ya bashi matsayi dukkan wani matsayi da ya kamace shi a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya ambace shi ya kuma fifita ambatonsa akan sauran annabawa da manzanni Allah ya girmama shi ya bashi makami a nan gidan duniya kuma Allah ya masa alƙawarin makami a gobe kiyama babu wani mahaluki cikin halittun Allah da ya samu daraja da matsayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ba za mu wuce Allah wajen bashi matsayi ba za mu bashi matsayi fiye da matsayin da Allah ya bashi ba Allah ya fi mu son sa shi ya aiko shi kuma shi ya gaya mana shi ma Allah subhanahu wataala shine ya wajabta mana yi masa biyayya shi ya wajabta mana kaunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shi ya wajabta mana mu bauta wa Allah da karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da haka mu fi Allah sanin sa ba mu fi Allah son sa ba mu fi Allah girmama shi ba to idan muka wuce gona da iri to mun wuce Allah kenan mun sha gaban Allah kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi ya kuma mun ne kar ku sha gaban Allah da manzansa kar ku wuce gona da iri dan haka dubi dukkan abin da Allah ya ce a kansa cikin alqur'ani mai girma ka gaya masa dubi dukkan abin da ya tabbata a hadisi kama daga abin da ya zo wajensa ana sayyidu waladi adam wala fakhar da abin da ya zo daga wajen sahabbai na kalmomin yabo da kirari wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya jaza musu bai hane su ba annabi subhanahu wataala ya cancanta amma banda fita daga dalili wahayin shaidani annabi tsira da amincin Allah sabata gare shi ya hana a wuce gona da iri wajen ainihin wato a wajen yabonsa shi yasa za ku ga ahli sunna suke fada da alburda ta albusiri ahli sunna suna fada da ita saboda za ka iya cewa shine wanda ya fi shahara da sunnanta wa mutane kalmomi na guluwi na wuce gona da iri a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu baitukansa waɗanda suna da yawa tunda dama yayi ne akan yabon annabi sallallahu alaihi wasallama kuma bai gina yabon nasa akan ilimi ba bai gina yabon nasa, waken nasa bai gina shi akan nassi ba. Akwai waƙe da zaka gane mai waken ya gina ne akan aya da hadisi. Yanzu in ka duba irin waken Ibn al-Qayyim na Nuniya, sama da baiti 1000, amma idan kowane baiti idan ka duba sai ka ga ko dai yana ko dai aya ce ma malam ya waƙe ma'anarta, ko kuma hadisi ne malam ya waƙe ma'anarsa, ko kuma bai saba wa Al-Qur'ani da Sunna. Irin su Nuniyar Ƙahfani, irin su Ha'iyya ta Ibn Abi Dawud da sauran nazm na Sunna, na malamin Sunna da suka yi, sai ka ga gashi waƙe ne ba zube ba, amma idan ka san Al-Qur'ani ka san Sunna, za ka ga cewa nusus ne a cikin wannan. To amma Busiri duk da dama wanda suka san shi sun ce ba malami bane ba, dama sha'iri ne mai waƙe kawai, dalili yayi dalili, shi kuma zai biya bashi da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya rera masa waƙe. Kuma idan akwai jahiltan addini, kuma jahili yace zai yi kuma hidima ta addini, to dama ba abin da ba za a gani ba. Don haka ya sa kansa yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama, tunda Annabi kuwa na Allah ne, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama na Allah ne, to wajen yabonsa idan babu ilimi za a taɓa allantaka. Don haka shi ma kuma abin da ya ta faruwa da shi kenan, ya ta allantar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, irin su ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa wa qul ya zallatal qadami wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. A wani murin waye ce da ma qalatin nasara, ko da ma taqulun nasara fi nabiyyihim wa hukum bima shi'ta madham fihi wa hatakimi. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi, ya kai mafi karamcin halittu. Wannan gaskiya ne, Annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi karamci a cikin halittu, shine mafi girma a cikin halittu. Sai ya ce mali man aludhu bihi, wannan kuma shirka ce. Ba ni da wanda aludhu bihi, ai altaji'u ilaihi, ba ni da wanda zan yi mafaka da shi, siwaka in ba kai ba, ba ni da wadda zai zama mun mafaka mai tsare ni siwaka idan ba kai ba. Inda hululil hadith al-amami, a duk lokacin da wata ambaliya fitina mai gamewa ta taso, wane ne mafaka wadda ake neman matsayira a wajensa idan fitina ta taso, idan masifa ta taso? Allah ne. Sai ce bashi da wani in ba Annabi ba sallallahu alaihi wasallam. Kaga ya kore Allah gaba daya a wannan wajen. Sannan ya sake bashi lahiram, illam takun yawmal ma'adi, illam takun akhidan yawmal ma'adi yadi afwan wa illa fa qul ya zalatal qadana al-qiyama. Idan baka kama hannuna ka mini afwa ba, to na shiga uku na lalace. Sai ya bashi afwan lahira, idan bai masa afuwa a ranar lahira ba ya shiga afuwa ya lalace. Wa yake da haƙƙin gafara da afuwa ranar lahira? Allah. Sannan ya bashi mallakin duniya, yace wa inna min judika dunya wa dharrata, duniya da lahira, dharra kishiya, duniya da kishiyarta, lahira kenan ko, min judika yana daga cikin kyautarka, kai kake ba da duniya, kai kake ba da lahira. Sannan ya ɗauki ilimi gaba ɗaya kwatakwam ya bashi, ya ce wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam, sannan daga cikin ilmominka akwai ilimin lawhul mahfuz, da duk abin da alƙalam ya rubuta. Kaga Allah bai fishi da komai ba, Allah bai fishi da komai ba ilimi, domin duk wanda ya san abin da ke cikin lawhul mahfuz gaba ɗaya, duk wanda ya san abin da duk alƙalami ya rubuta, to Allah bai fi shi da komai ba ilimi. A wancan baitin kuma da yake cewa da'a ma taqulun nasara fi nabiyyihim wa hukum bima shi ita madhan fi wa hukmi, wato wannan kuma da kai yake, kai dai karkace irin abin da nasara suke faɗa akan annabinsu. Iya wannan karka faɗa shi ne mai cewa shi Allah ne, kai dai kawai karkacewa annabi Allah karka yi wannan, amma wahkum bima shi'ta madhan fihi wahtakim, amma bayan wannan duk abin da kake so ka faɗa na yabonsa ka faɗa. In ba Allah ka ce masa ba shi ne kadai karka faɗa, akwai Allah, amma bayan wannan komai ka ce. Har kwanakin baya nake ce muku a Facebook na ga wani yana cewa shi ya gano Alƙur'anin ma a shaida suna gudun cewa annabi ba Allah ba ne. Alƙur'anin ma sai ya zo ya gano cewa ashe in ka cewa annabi Allah ma ba kai kuskure ba. Yanzu ba a zamanin yanzu. Daga shi Busiri da taɓewarsa ta yi taɓewa ya ce karkace Allah, karkace masa Allah annabi. Amma dan ka ce masa mahalicci, dan ka ce masa mai tsarki da buwaya, dan ka ce masa mai ba da mafakar duniya da lahira, dan ka ce duk siffofin Allah an zaka dauka bashin baka ce Allah ba, daidai ne ji Busiri. Amma yanzu sai gashi an samu su suna cewa Allah ma sun gano, gashi nan ai Allah ya ce, Allah ta'ala ya ce innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah, masu maka mubaya'a Allah suke mubaya'a. Da haka da wannan aya da ire-irenta da ya ciro su kamar guda uku wanda na gaya muku nan, sai yake cewa ai dan ka cewa annabi Allah ma baka yi kuskure ba. To wannan shine wuce gona da iri da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hane mu kar a yi. Menene laifi idan ka ce Abdullahi wa rasulu? Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku ce mun bawan Allah, ku ce mun manzon Allah. Duk sabanin addinin musulunci, duk sabanin da ake da shi a cikin musulunci, an canza kalmar shahada. Ya kalmar shahada take? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ko ashhadu anna muhammadan rasulullah. An canza kiran sallah? Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah. An canza tahiyya? Tahiyyar da muke a cikin sallah? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Haka yake a tahiyya da sauran abubuwa da aka shar'anta mana wanda suka takaita akan tabbatar da ubudiyya da risala ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cewa shi bawan Allah ne, manzon Allah, bawan Allah ne, manzon Allah, bawan Allah ne, manzon Allah. Wannan shine abin da aka yi ittifaki a kansa. Abin da ake nufi da bawan Allah shine ba shi da allantaka. Shi ma bawa ne, shi ma bautawa Allah yake, shi ma yana fatan rahamar Allah, yana gudun azabar Allah, shi ma bawa. Dukkan sarauta ta duniya da ta lahira, dukkan wata isa da iko na duniya da lahira ya sallama na Allah ne, ba nasa ba. Shi ma roƙon Allah yake, Allah ya yi masa bukatu, duk da gatar da Allah maɗaukakin sarki ya yi masa, amma wannan gata bata sa ya shagala da istighfari ba, bata sa ya daina istighfari ba. Ya yi rantsuwa da Allah, ya ce ina neman gafara Allah a rana sama da sau 70. ina neman gafarar Allah a rana sama da sausai. Tabbatar cewa shi bawa ne. Allah ya ce, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubanka, ya gafarta maka abin da zai zo nan gaba. Wai sai ga annabi haka in ba Allah ba. Kuma duk duniya malaman tafsiri sun tabbatar da cewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ake wannan magana. Domin Allah ya gafarta maka, wannan ya nuna cewa kenan Allah shi ne Allah, annabi bawa. Domin Allah ya gafarta maka, ba shi ya gafarta wa Allah, ba su su gafarta wa wasu ba. Shi ma, domin Allah ya gafarta maka, sai ce ma taqaddama min dhanbika, abin da ya gabata na zunubinka, wa ma ta'akhkhara, da abin da baka yi ba nan gaba. To ba daidai bane baka ce bai taba zunubi ba. Ba daidai bane baka faɗa. Kenan ka karyata Allah kenan. Dan Allah ya ce abin da ya gabata na zunubinka, da abin da zai zo nan gaba. Idan ka ce bai taba zunubi ba, bai taba yi wa Allah zunubi ba. Bai taba yi wa Allah laifi, bai taba yi wa Allah kuskure ba. To wannan ka karyata Allah kenan. Kenan yanzu anan Allah ya ci da bugutun. Ya ce annabi ya yi zunubin da ya gabata. Ya ce annabi zai yi zunubi nan gaba. Kuma alhalin ba haka ba. To daga nan sai mutum ya fada cikin wata musiba. Kamar Allah da annabinsa. Ka faɗa abin da ya ce. Domin shi ne Allah annabin bawa. Wannan kuma baya hukunta ƙaskanci ko nasisin kwabo. Ba ƙaskanci ba ne. Ba ƙaskanci ba ne. Sannan shi manzon Allah ne. Sallallahu alaihi wasallam, domin ku san cewa shi ba ordinary bawa irin sauran bayi bane, don ku san cewa ba farar hula bane, shi manzo ne. Daga yana da haƙƙi akan ku na ku yi masa da'a, ku masa biyayya ido a rufe. Yana da wannan haƙƙi. Da haka idan kun ji an ce bawa, to ku sani cewa ya muku zarra, domin shi manzo ne. Yana da haƙƙin wajibi a yi masa biyayya. To ka kar a wuce haka kuma. A babi na bauta, kar a wuce haka a allantar da shi. A babi na biyayya, kar a wuce haka a allantar da shi. Wannan ƙaidi ne aka zo mana da shi a musulunci, saboda a dakatar da mu a kan yadda gaskiya take. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, kar ku wuce gona da iri a cikin yabona, kamar yadda Kiristoci suka wuce gona da iri dangane da haƙƙin Isa ɗan Maryamu, ku ce bawan Allah kuma manzonsa. Kun ga yadda idan kuna bin yabo da ake yi na manzo, bayan busiri ɗin ma, yabo da ake na manzo yanzu ko na Hausawan nan ma, haka za ku yi ta ji kalmomi na shirka, kalmomi na allantarwa. Duk da ma yanzu kaɗe-kaɗe da bushe-bushe ya cika kalmomin, amma dai in ka kasa kunne inda za ka iya jura ka saurara, za ka ji akwai kalmomi na shirka, saboda da jahilci ake yaban, ba da ilimi ake ba. Kuma ya faru misalai daban-daban a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗanda suka yi masa yabon jahilci ya dakatar da su. Waɗanda suka danganta masa sanin gobe ce kar a saki. Da waɗanda suka fadi suka yi masa sujada ya ce kar a saki. Bai bari ba sallallahu alaihi wasallam. Da waɗanda suka shagala da sai sun mayar da shi abin girmamawa na ƙarshe. Shi kuma yana ƙoƙarin dawo da su, yana ku faɗa abin da ya kawo. Allah shi ne shugabanmu, ku dai ku faɗa abin da ya kawo ku, ni bawan Allah ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka ya tarbiyantar da sahabbansa, bai ba da ƙofar a wuce gona da iri. Amma yanzu ana ta yi da sunan ƙauna, da sunan imani, da sunan gaskatawa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce, iyyakum mulghuluwa fa innama ahlaka man kana qablakum mulghuluwa. Ina gargaɗinku ku nisanci guluwi, ku nisanci wuce gona da iri fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu wuce gona da iri shi ya halakar da waɗanda suka gabace halakarwa fadawa cikin asarar duniya da lahira mutum ya rasa duniya ya rasa lahira mafi munin halaka ce mutum ya rasa lahira to waɗanda suka gabace ku wuce gona da iri ya halakar da su suka kafirta da wuce gona da iri suka zama mushrikai da wuce gona da iri kuma suka mutu akan haka cikin wuce gona da iri suka zama ƴan wuta ya zama gashi nan tamkar bauta suka yi amma bautar su ba za ta mutu amfanin komai ba saboda sun wuce gona da iri sun shiga cikin haƙƙin allantaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku kiyaye haka ya zo cikin sahih muslim daga abdullahi dan mas'ud anna rasul sallama qala halakal mutanad halaka al-mutanatti'un qalaha thalatha annabi sallallahu alaihi wasallam yace halaka al-mutanatti'una masu wuce gona da iri sun halaka qalaha thalatha ya fada haka sau uku ai halaka al-mutanatti'un halaka al-mutanatti'un halaka al-mutanatti'un masu wuce gona da iri sun halaka masu wuce gona da iri sun halaka masu wuce gona da iri sun halaka kamar kenan at-tanattu' ma'ana su dai da al-ghulu Al-ghulu wuce gona da iri At-tanattu' wuce gona da iri amma wasu cikin malama suka ce akwai bambanci tsakanin al-ghulu da at-tanattu' suka ce al-ghulu shine wuce gona da iri wajen aikatawa wajen tabbatarwa At-tanattu' shi kuma wuce gona da iri wajen bari abinda yake na halal mutum saboda shi na Allah ne sai ya haramta wa kansa wannan tanattu'i ne ko ya haramta wa kansa nau'in abinci ba dan yana cutar da shi ba ya haramta wa kansa aure ya haramta wa kansa riƙe waya ya haramta wa kansa sa riga mai kyau ya haramta wa kansa ta takalmi iri ɗaya ya haramta wa kansa kwana a cikin ɗaki ya haramta wa kansa kwana akan gado sai dai akan keso duka da sunan tsoron Allah da sunan nagarta da sunan imani da sunan zuhudu to wannan shine at-tanattu to duk wanda zai haka kuma to zai samu kansa a cikin hali na gulu saboda in mutum zai guje wa duniya ya zurfafa to a cikin bautar zai zurfafa to idan mutum ya samu kansa a cikin halin gulu to zai rasa addininsa gaba daya dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu kasance matsakaita mu nisanci guluwi a cikin aiki mu nisanci guluwi wuce gona da iri a cikin bari mu zama matsakaita madrid waɗanda za mu bauta Allah subhanahu wa ta'ala a kan irin tsarin da ya umarce mu da shi lokaci ya ƙure muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da muka kuskure ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A wannan ina cewa malam ina da neman ƙarin haske game da yadda ake bayyana wasu lissafe-lissafe analysis na abubuwan da mai gida ke kashewa kamar a wata cewar zai kai kamar lissafin kuɗi kaza. To irin waɗannan rubuce-rubuce suna ɗaukar hankalin matasanmu su ga kamar auren ba zai yiwu ba to shine nake son a ɗan warware bayani ko da a takaice ne to wannan boko kenan ai wannan shine asalin boko in kana neman mas to wannan shine mas lissafi a gina ciyarwa akan lissafi yana sababa talauci domin Allah subhanahu wa ta'ala shine mai ciyarwa, kai ma ciyar da kai yake, waɗanda kake ciyarwa ma shi yake ciyar da su. Idan mutum ya takaita ciyarwarsa akan lissafi, ba zai rabu da talauci ba, kuma zai rasa albarka. Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa, ba mu gushe ba muna ɗiban abinci a ragaya muna ci, muna ɗiban abinci a ragaya muna ci, muna ɗiban abinci a ragaya muna ci bai ƙare ba, har muka ga kai abincin nan ya yi auki da yawa. Daga ran da muka sauke shi muka auna, daga ran ya ɗauko ƙarewa. Don haka shi ɗan boko abin da ya fi ganewa shi ne ya kasa abu a tebur, ya lissafa shi farkonsa da ƙarshensa, sai ya bi shi by step by step. Don haka shi ne hankali, shi ne lissafi, shi ne basira, to kuma shi ne talauci. Saboda idan kana da wannan lissafin, abu na farko zuciyarka kullum tana cikin tsoro, saboda in lissafin ka ya kwace maka, to ba ka da kwanciyar hankali. Sannan abu na biyu, ba za ka iya alheri ba, saboda kana tsoron alherinka zai taɓa maka lissafinka. Sannan abu na uku mafi muninsa shi ne, idan ku ba ka yi alheri ba, to ba zai yi albarka ba. Domin sunna ce ta Allah, anfiq ibn adama yunfaq alayka, ka ciyar a ciyar da kai. Allahumma a'ati munfiqan khalafan wa a'ati mumsikan talafan, ya Allah duk mai ciyarwa ka maye masa gurbin abin da ya ciyar, duk mai riƙewa ya Allah ka ɗora masa asara. Wannan addu'ar mala'iku ne, kuma kullun gari ya waye, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullun gari ya waye sai mala'iku sun yi roƙi Allah wannan, ya Ubangiji Allah muna roƙonka, ji mala'iku kullun gari ya waye, duk mai ciyarwa ka maye masa gurbin abin da ya ciyar, duk wanda ya riƙe ki ciyarwa ya Allah ka ɗora masa asara. To sai aka waye gari, waɗanda suke ciyarwa to sun fi walwala, sun fi samu, waɗanda suke riƙewa sun fi kunci, sun fi wahala. Ko da a gidan asete yake, an ajiye abincin wata gudan ana ci, to gidan cike yake da ruwa, ko baƙo ya zo ba zai samu abincinsa ba. Sannan haka idan ba a ƙoshi ba, ba za a dafa wani ba. Sannan idan lokaci bai yi ba, ba za a ci ba. Sannan ba wani ba zata da zai sa a taɓa. To kaga wannan ita kadai azaba ce. Ita kadai azaba ce. Ai hankalinka a kwance, a ci a sha, hani'an mari'an, arrizku ala Allah, arziki yana ga Allah. In za ka yi lissafi ka je ka yi can a littafi da fensir da biro, amma in dai abinci za ka yi wa lissafi, to ka ɓalle kanka kofar talauci da wahala, a ci kawai. Shi yasa idan kun kula, yawanci babban gida an fi walwala, kowa zai samu. Mai gidan matansa biyu, mata su ya kuri, ka ta ce ina kiran a yi mata kishiya, matansa biyu, ‘ya’yansa 15 ko 17 ko 20, ana ci ana sha daidai gwargwado. Idan akwai rayuwar talauci da ake yi, to da mai mata ɗaya da yaya uku, da mai mata biyu da yaya 15, kowa kuka yake yi. In ana tsada, kowa yana cewa ana tsada. In ana awu, kowa yana awu. In ana kukan ƙarancin kuɗi, kowa yana kukan ƙarancin kuɗi. Wannan kuma mutum huɗu ne sai shi na biyar, wannan kuma mutum 17 shi na 18, amma tare muke kuka a dakali ɗaya. Kuma zaka ci zanci a cikin kukan, zaka ci zanci. Ba yadda aka ce nan gidan saboda yawansu, yau an je an samu gaba ɗaya sun mutu da yunwa, an rufe gidan sun ƙare ɗaya bayan ɗaya saboda yunwa. Ana ta yi, ana ta turawa a haka. To karka ɗauka yawa ne ya sa kake talauci, a'a, wanda bai kake yawa ma yana cikin wannan talaucin.
to talaucin da muke ciki a rayuwarmu ta arewacin Najeriya ma zan ce talauci ne da zaka iya ce masa talauci ne waɗanda aka kakaba shi wanda aka kakaba shi eh sosai to da system din shi yake haifar da talaucin system ne shi yake haifar da talaucin ina ce system ina nufin tsari na shugabanci ko na gwamnati yanzu ko local government a ce a local government ana mulki irin na local government gwamnati ce chairman gwamna ne na karamar hukuma a ce akwai kudi na karamar hukumar sa a hannunsa na karamar hukumar sa wanda daga federal government aka bashi a hannunsa kuma abubuwan da departments na karamar hukuma kowane department a ce yana aiki na works yana aiki na ruwa yana aiki na kasuwanci yana aiki na wane ne ga sunan departments kala kala na education na kowanne yana aiki kuma kowanne yana bada memo ana bashi budget dinsa yana aiwatarwa ina mai tabbatar muku da cewa iya wannan da zai rage talauci ni na san lokacin da duk da ba shekaru na lokacin ba su da wani yawa amma na san lokacin da ofishin chairman din karamar hukuma ba mu saka tsinke ba mu saka tsinke mala a rana sai a bada kwangilar rijiya sama da 10 a mutane daban-daban naira 1015 lokacin tonar rijiya sai kawai chairman sai ya approve ba kwangila ka je ka tonar rijiya 1015 kuma karshe 2500 ko 3000 za su tona maka ita sauran 1010 din nan da zaka rike sai ka wata uku kana jalabtawa ko ka je kake kokarin hada kayan auren yarka sai a ba mutum 10 mutum 20 a rana approving kawai ake kananun kwangiloli da abubuwa haka hada-hada na san lokacin da councilor yake ciko ake cika masa gana musgo da kudi gana musgo a cikin babban riga zai tafi da su gida kudi ne ma kudan kudade lokacin da councilori suka yi walwala suka trailoli suka shiga motoci suka yi mutunci a cikin gari councilor malam mota da bakin glass councilor ba kuma yana da trailer ta hawa hanya to kuma wannan walwalar tasa a karkashin sa Allah ya kadai ya san masu ci a karkashin sa to system na gwamnati yanzu ba talauci gwamnati take yi ba tana da kudi ka iya cewa gwamnati yanzu ba ta taba kudi irin na yanzu ba kwarai in ka ji BBC sa TV da suka wuce gwamnan Niger shi ya faɗi haka yace ba a taba kudi irin na yanzu ba yace muna da kudi na fitar hankali a BBC kuma haka ne ba ka ji shiru ba ba shiru kake ji ba kuma ana ta hidimomi ana ta kirkire-kirkire alamar kudi ne to amma system din wato bai goyi bayan yadda za a yi talaka ya samu sauki ba yanzu abinci ne fa amfanin gona yayi arha amma talaka in ya noma shi da fulawa da taliya da siminti da kusa da kwanan rufi da gadan da zai aurar da yarsa da katifa suna nan a sama abinda zai daga ya saya dan ya rufa ɗakin sa yanzu bai isa ba to kaga system din da ya kamata ya karye gaba ɗaya ne ai fata muke abinci ya arha ya ƙara arha sama da ƙasa sama da haka amma idan ka sayar da shi kuma ka iya sayan bandirin kwano maka rufa ɗakin ka shi ma bandirin kwanan ya sauko mana dan me zai tafi 80 da wani abu gero 20 suminti yana nan a 10,000 dan haka nasu wanda su ne suke samarwa yana nan da tsadarsa na talaka kuma yana nan warwas so system ne wani abin da gwamnati bacce da iko a kansa da za ta iya kariya shi to subsidy take masa akwai wasu magunguna da na sani da can a zaman da na yi a Saudiya magani ne fa a chemist in ka je saya da maganin kaza da maganin kaza da maganin kaza da maganin kaza sai ka samu cewa maganin gwamnati ta biya rabi na maganin saboda tsananin bukatuwa da ake zuwa ga maganin kuma yana da tsada to shigo da shi da za a yi ta dauke nauyin rabi yanzu kai rabi zaka biya kuma ba me ba wai labari za a baka ba kawai kudin maganin ne haka in ka san system din nasu ne ka san ba haka kudin su yake ba ninki ne amma an biya rabi ne kowane magani so kowane chemist in ka ji haka zaka same shi an riga an biya rabi yanzu da America ta janye tallafin ta wasu magunguna wanda ku kun san cewa muna da tsananin bukatuwa zuwa gare su irin maganin TB tuberculosis irin maganin kanjamau irin maganin malaria da sauran cututtuka waɗanda suke transferable cututtuka ne waɗanda wani na iya ɗauka a jikin wani wanda irin waɗannan cututtuka dama cututtukan gwamnati ne ba na talaka bane duk cutar da in mun rayu tare da kai zaka iya ɗauka to asali a tsarin gwamnati wannan cutar gwamnati tana da kulawa da ita cutar da zaka yi kayanka ne kaya ta ba zan ɗauka ba zaka ɗauka ba cutar da bata rabo to wannan cutar ta talaka ce in ya ga dama ya sai magani ya warke in ya ga dama kare sai magani in ajalinsa ya yi ya mutu wannan shi ya zaba amma cutar da wani ke sa wani abin da ya sa gwamnati take shiga ciki irin polio irin kanjamau irin TB saboda kar al'umma ta kare kar talaka ya kare mutum bai san hawa bai san sauka ba wani ya shigo masallaci ya yaba masa bai san hawa bai san sauka ba ya yi alaka da wani ya yaba masa da haka sai ta rinka tafiya sai talakawa su kare idan al'umma ta kare gwamnati ta kare da haka sai ya zama larura ne gwamnati ta shiga cikin wannan tsarin to shi yasa ake daukan nauyin waɗannan magunguna shine dalilin da yasa ake daukan nauyin waɗannan magunguna dan lokacin da muke fada da maganin polio yana daga cikin hujjar mu da muke kafawa cewa nan paracetamol sai ka saya amma yanzu wannan ana binka har gida ana maka to a wancan lokacin daga cikin abin da ban fahimta ba kenan shine shi paracetamol cuta ce wacce take ba mai yaduwa ba polio kuma cuta ce mai yaduwa cuta ce mai rabo to duk cuta mai rabo gwamnati tana da interest a cikin ta haka ya kamata to yanzu da America ta janye to da ya kamata a ce gwamnati ta yi gaggawar daukan mataki ta maye gurbin abin da aka janye a ci gaba da aka saba masu karɓar magani su ci gaba da karɓa kawai gwamnati ta biya to amma ba lalle haka ta faru ba ƙarshe sai a zo mutane sai su ta mutuwa dan saukin da aka samu mutane suna yawo da kanjamau ɗinsu hankalinsu ya kwanta asiri a rufe domin ba kowa ne ya je ya ɗebo da zunubi ba akwai da yawa waɗanda tsotsayi ne amma hankali ya kwanta saboda an samu magunguna ana rayuwa kowa hankalinsa ya kwanta an rage mutuwa don haka mai ita ma ya nutsu domin sakamakon haka za a dawo ana mutuwa sai masu ita sai su tsorita su ta tsurewa shikenan a koma mutuwa barkate Allah ya kiyaye almuhim dai shi talauci a irin wannan zaka samu cewa wato system ne ya taimaka har ya zama haka. Amma inda a ce system din ya bada dama, to da ba zai yi tsanani har haka ba. Akwai arziki da talauci wadda dama haka Allah madaukaki sarki ya ga dama daga bayinsa, amma lokacin system yana da gudumawa. Yanzu ko daukan aiki, da can akwai lokacin da za a ce maka an dauki aiki kawai, sai a ce maka an dauki aiki yara a local government, an dauki yara 100 ko 200 aiki, an raba appointment kuma za a biya albashi. To amma yanzu daukan aiki shi ma shekara nawa ya zama tarihi, ko a sas gama ko a local government ya zama tarihi. To suna nan kuma karatu, kuma ana ta karban kudaden yara, ana zuba zura a asusun gwamnati, sun gama kuma an sayar da gonar gado, an sayar da fili, an sayar da gonakin gado, an sayar da filaye, an sayar da kayan daki, an kukuta, an je an yi karatu. Karatun an gama shi, amma kuma an zo babu aikin yi. Ba shi ne rayuwar da ake bi yanzu? An yi noma, an sayar da kayan gonan gaba daya, ba a ci abinci a gida ba, an registration na makaranta. Jam, kudi, menene kudi, wacece kudi, wae kudi, neko kudi, registration kudi, hostel kudi, kome kudi. Sannan kuma ba a buɗe hanyar da in an gama kashe kudin, in an zo kuma za a mayar da gurbi ba. Sai mutum ya cinye kudin gidansu shekara 5 yana degree, ya zo kuma su shekara 5 suna cin kaniyarsu a gida. Bai iya juya komai ba, hasala komai ba, kuma tsari bai taimaka masa yadda zai tsine na wani abu ba. Ba zo an yi kamfanoni ba, ba zo da wasu tsare-tsare da za a samu sauki, matasa su samu aikin yi ba, babu. To dukka ku yi hakuri, na tsawaita muku, dukka waɗannan sabubba ne na talaucin gaba ɗaya, sabubba ne na talauci. Don haka dan uwa kuskure ne a takaice dai, lissafan nan kuskure ne. Babu laifi mutum ya yi hasashen abin da zai iya ci, tanadin abin da zai ci, wannan duk ba laifi bane. Amma ka gina ciyarwa akan lissafi, ba za ka fita daga lissafin ka ba, ba za ka canza lissafi ba, to wannan aibu ne, talauci. Amma dan kana hasashe abin da kake ganin za a ci a gidanka, abin da zai iya yiwuwa a ci, in ta kama hakan, in ta kama ba hakan ba, to wannan dama haka rayuwa take. Jinya ma za ta taso, baka san da ita ba, za a yi bako baka san da shi ba, da sauransu, komai zai iya tasowa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana, Allah ya inganta mana rayuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ba mu lafiya da zaman lafiya, Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu, marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya, matattun mu Allah ka gafarta musu, mu da muke raye Ubangiji Allah ka sa mu rayu akan musulunci ingantacce, idan mutuwa mu tazo Allah ka sa mu cika da imani. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum.